الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبعد من أبودية الله سبحانه وتعالى يقوم يقوم يوان دسكين يوكوان ساد دسا يقدر أيوان مدد يوان اللوكتي كوربام يوكوان دعوة دومنتي قبض وانا محاضرة تامو أيو a yammacin litinin 23 ga watan Shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan 4 a miladiya shekara 2025 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a ga zama cikin abinda zamu karanta da abinda zamu bayaninsa ajiya idan yan uwa basu manta ba mun fara yin bayani don gani da maslahan shika bayan mun karkare shika irin na kul'i kamar yadda mai gabatarwa ya bayar kuma lokaci bai bar mu ba kuma muka ga akwai muhimman abubuwa da dama da ya kamata mu ambata cikin wannan muhadara tamu wanda ba mu samu dama mun ambata ba muka ce to mu ba mu juna hakuri a cewa yau mu dawo domin mu karkare su domin fa'idar su a zamantakewar mu wato da iyalanmu cikin kullodin mu ne yau da kullun kuma jiya mun yi bayanin wato yanayin yadda shika yake zuwa kamar da zai zo a wani a matsayin abu wanda yake mubahi halal a wani ya zo masa a matsayin mustahabbi wani shikan auren ma ya zo masa wato a matsayin wajibi wani a makaruhi wani kuma ya zama a haramu to karshen wannan matsalan muka tsaya za mu tashi kan matsalan da yake dalili a shari'ar musulunci don gani da shika akwai dalili a alqur'ani mai tsarki akwai dalili a sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma dalili bisa ijma'i malaman musulunci wato akan matsalan da ya shafi shika ubangiji subhanahu wataala na faɗa cikin suratul baqara at-talaqu marratani shika da aka sani a shari'a shine wato shika kashi biyu a yi shika ɗaya a mai da mata a sake shikanta kashi na biyu sannan har yanzu ubangiji na faɗa cikin suratul talaqi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza qallabtumun nisaa ya kai wannan annabi in za ku saki mata fatalliquhunna liiddatihinna ku sake su a cikin tsarkin su kaga wannan ya nuna maka wato shari'ar musulunci wato ta halatta yin shika annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi hadisin Ibn Majah da Daruqutni hadisin da Abu Huraira ya rawaita manzo Allah sai ya ce innama talaqu liman akala bisaqi lalle shika na ga wanda yake wato riko da makenkema ma'ana wanda ya rike talalan aure shi yake da ikon wato yin shika ma'ana kenan wato shine miji kuma malaman musulunci sun hakaito ijma'i malamai ba ɗaya ba ba biyu ba wato wajen shar'anta matsala na shika idan bukata ta taso malam yace hikima na matsalan shika a fili take shikan aure maslahan wato maslahan yin shikan aure ko kuma hikimar yin aure shikan aure wannan a fili yake kuma yana daga cikin muhasin na wannan addini da addinin musulunci ya bada dama wato a yin shikan aure in bukata ta taso domin a cikin shikan aure akwai warware matsalar ma'auraya a lokacin da bukata ta taso dama Allah ya faɗa fa yamsakum bi ma'rufin ko dai a rike mace da kyautatawa au tasrihum bi ihsanin ko a sake ta wato ta hanyar yin alheri hakana Allah na faɗa wa in ya tafarraqa in har miji da mata suka rabu wato a dalilin matsala suka sawwaka wa kansu ci gaba da zamantakewa cikin matsala Allah ya ce yughnillahu kullam min sa'ati Allah zai wadatar da kowa a cikin yalwasa wa kana la wasiyan hakima Allah mai alwaci ne kuma wato mai hikima ne malam yake cewa wato idan ya zama babu maslaha a ci gaba da zamantakewar aure to rabuwar shi ya fi alkhairi in dai an hanga an ga cewa ci gaba da zaman wato ba zai haifar da ɗa mai ido ba ko kuma za a samu cutarwa wa matar in an ci gaba da zama, ko kuma ita ba za ta iya jure biyayyarta wajen miji ba, wato ko kuma ɗaya daga cikin su yana da mummunan ɗabi'a, wato wadda ɗabi'a da za ta cutar da ɗaya ko babu addini a cikin zamantakewar, to anan kaga kenan shikan auren mafita ne gare su. Saboda haka shi ya sake ta a wannan ɗin mafita ne, a dan sau da yawa rashin cikan aure yakan haifar da wato matsaloli masu girman gaske a zamantakewa. A cikin abin da ya inganta wato aure da a aukar da shika in har bukata ta taso, to ingancin aukar da shikan nan yana hannun miji. Shi miji shi ne mahallin yin shika, sannan kuma shi kansa kafin yin shika wato akwai wasu sharuɗa da ƙa'idodi da shari'a suke dubawa. Na farko, dole mijin nan ya zama wato shekarunsa ya kai shekarun tamizi, yana da hankali, yana ya san abu mai kyau, ya san abu mummuna, wato yana iya gudanar da rayuwarsa ko da ma bai balaga ba, amma dai shekarunsa ya gwamutsu na balaga, to zai iya sake matarsa. Sannan kuma ya zama da zaɓin kansa, ba da ƙarƙashin tilastawar wani ba, domin shika ƙarƙashin tilastawa duk da za mu zo mu yi magana yana ɗaukan fuska biyu. Haka na kuma ya zama shi wanda zai shika ya zama yana da hankali, shi kansa ya fahimci matsalan da take sa a shika a dalili, ko kuma in ba miji ba a samu wakilin miji ma zai iya yin shika, kuma shika ya tabbata. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara innama talaqu liman akaza bi saqi, shi miji shi yake da haƙƙin yin shika, amma kuma zai iya wakilta wakili ya je ya sake masa matarsa. A malamai sun ba da ka'idodi don gani da shikan aure, shikan da za a yi shi a ce wannan shikan ya tabbata, da shikan kuma da za a yi shi a ce wannan shikan bai tabbata ba. Na farko, mutumin da ya shika alhali ba shi da hankali, to sai a duba a ga dalilan da suka sa shi ya shika, wannan gushewar hankalin menene ya sabbaba ta. Idan gushewar hankali ne, shari'a za ta iya yadda, kamar ya samu tabin hankali ne ta hanyar hauka sai ya saki matarsa, to wannan shika bai yiwu ba. Ko kuma mutumin da ya suma yana cikin magagi ba shi da hankali ya saki matarsa, wannan ma shika bai yiwu ba. Ko mutumin da yake cikin bacci, yana cikin bacci ta tashe shi, tashi kai sallah ko tashi kai ci abinci a cikin magagin bacci sai ya ce na sake ki, to shi ma wannan malamai suka ce shi ma shikan bai yiwu ba. Duk mutumin da ya haɗa rashin lafiya, rashin lafiyar da ta kai ta taɓa hankalin mutum, a to in ya shika shi ma shikan bai yiwu ba, ko ma ta hanyar shan magani ne, ya sha magani sai maganin ya bugar da shi inda ya kuskure wajen shan maganin, ko kuma a dama bai kuskure ba amma likita ya gaya masa dama kar ka sha maganin sai da daddare, domin ka'idar maganin yana bugar da mutum ya sa shi ya ta bacci, ya ta wato yin magana waɗanda suke ba akan hanya ba. To kaga wannan in ya sha magani, idan ya saki matarsa, wannan duka ana ba su uzuri, shika bai yiwu ba. Amma malamai suka ce haka kuma wanda aka tilasta masa ya sha maye, ya sha kayan maye, shi ma ya shika, shi ma shikan bai yiwu ba. Wato ko kuma ya sha wani abu na magani na gargajiya sai ya fitar da shi a hankalinsa, wato kamar maganin da ake cewa maganin da yake fitar da mutum a hankalin nan, maganin da in an sha yana maganin basir yake maganin basir, ko me ake ce masa na kurkuran nan, akwai wani suna da suke gaya masa, ko kurkura ake cewa, a yanzu sun baya suna, kai tsofa sunan ka sani, gum, ko to akwai da sunan da ke, to irin wannan yana fitar da mutum a hankalinsa. Shi ma in akwai maslaha na laruran jinya aka sha, mutum ya saki matarsa, shi ma shika wato bai yiwu ba. Malam ya ce wato dukan waɗannan idan sun yi shika su bai auku ba, amma da sharaɗin in sun yi lafazi a lokacin gushewar hankalin, sannan a cikin wa'annan sababba da muka fada, domin sayyidina Ali Allah ya yarda da shi yana cewa kullu talaqi ja'izun, dukkan shika ja'iz ne, illa talaqal ma'tuhi, sai dai shikan wanda ya samu mental disorder, mutumin da ya samu tabuwar hankali, shi shikan sa bai yi ba, idan ya shika shika bai yi ba, domin shi hankali shi yake hukunta al'amari na hukunci, duk lokacin da aka rasa hankali sai hukunci kuma sai ya sauka. Wannan na ɗaya kenan, mutumin da hankalin sa ya gushe sai ya shika. Na biyu, wanda hankalin sa ya gushe ta hanyar shan kayan maye, amma da zaɓin kansa ya sha kayan mayan, kamar mutumin da ya sha giya ya bugu, ko ya sha wani abin sha maganin tari, ko danginsu ya bugu sai ya saki matarsa, amma shi ya sha ne saboda mu'amalarsa da kayan maye, to wannan shika in yayi matan ta saku, domin ya sha kayan maye ne biktiyarihi da zaɓinsa. Sannan na amma magani ne da larura na jinya, ba lafiyarsa kalwai sha ba, amma yanzu wannan ya sha danya bugu ne, duk da cewa ashe din ma malamai sun yi sabani, wadansu suka ce in dai abin maye ya sha ya bugu azuminsa ai a shikansa bai yiwu ba, amma jamhurin malaman musulunci suka ce shika ya yiwu tunda ya sha biktiyarihi da zaɓinsa ya sha. Amma wancan magani ne, yawwa magani ne, in magani ne ai yana da uzuri, tunda ba a shan magani sai da jinya, amma mai shan abu ya bugu ya yi maye ai yana sha ne ba don larura koyi ba, ko nan dan dai ya yi maye ne ya ji kamar yana duniya, kamar baya duniya, ko kuma ya manta ɓace rai. Saboda haka wannan malamai suka ce in dai kayan maye mu shan sa da zaɓin kansa ya saki matarsa, shika ya tabbata. Wannan musamman ma malamanmu nan na masabobin nan guda hudu, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i, suka ce duk wanda ya sha kayan maye da gangan ya saki matarsa, shika ya yi. Na uku, mutumin da aka tilasta shi ya saki matarsa, shi ma yana ɗaukan fuska biyu. Akwai wanda za a tilasta shi zulman, an taɓa bamu labarin wani mutum ya auri ƴar sarki, da ya je tasu ta haɗa su sai ya mata dukan tsiya, sai ta taho fara da kuka, jikinta birɗi-birɗi, sarki hankalinsa ya tashi, wannan mijin sai ya biyo sawu. Ba kun san dama a fada in kana so ka zauna lafiya, duk rikicin da ake kar sarki ya magana a kan laifinka, to amma ka guji sarki ya faɗa ka da fala kafin ka ankara, dogare za su rufe ka da duka. To mutumin nan yana zuwa sarkin da kansa ya sako a kan kujera ya fara malinsa, kaga kamar ya gayyato masa duka ne, ya mare shi yana ka sake min yata dogare kun so karba, ka saki ƴar sarki duka suke, ka saki ƴar sarki yace na sake ta shika 100. To wannan shikan bai yiwu ba, domin shika ne aka yi shi zulman saboda zalunci, duk da ba a tambaye shi dalili ba, wanda adalci kuma ya kamata a ce idan har mutum ya doki matarsa a tambaye shi a babin shari'a. Dan da dai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a tambayan mutum me yasa ka doki matarka, amma aka ce in ba alƙali ba ne, in alƙali ne dole zai tambaya, amma wani haka bai ya tambayan mutum me yasa ka doki matarka. Amma dai malamai suka ce in an tilasta mutum karkashin zalunci ya saki matarsa, za a kashe shi in bai sake ta ba, to wannan dole ya sake ta, in ya sake ta kuma shika bai yi ba. Saboda haka don yayi ne saboda ya ɗauke makansa wannan tilashi da aka yi masa, wato karkashin zaluncin da aka yi masa. Saboda hadisin wato da Amr bin Hanbal ya rawaito, a hadisin da suke cewa la talaqa wala ataqa fil iglaqi, babu shika babu yanci fil iglaq, karkashin tilastawa, wannan hadisi ne ingantacce wanda Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da Imam Ahmad. Manzon Allah ya ce babu shika karkashin tilashi, babu yanci karkashin tilashi, a domin ai ba shikan aure ba ko kafirci mutun yayi karkashin tilashi musulunci ya daga masa kafa wani mutun kafire so kama shi suna dukan sa suna azabtar da shi suna ce masa sai ya faɗi mummuniyar magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi da ya ji wahala ya ga za a kashe shi sai ya fada ya shikan baki wa manzon Allah suka kyale shi ya tafi da yazo yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya halaka manzon Allah ya ce me ya faru yace ga abin da ya faru ga abin da ya faru kafiran nan sun kama ni suna azabtar da ni naga kilama za su kashe ni in ban fada maka mummuniyar magana ba ya rasulullahi na faɗi mummuniyar magana akan ka sai manzon Allah ya ce to da ka fada ya kaji yace wallahi ji ne zuciyata tana cike da imani da kai manzon Allah ya ce gobe ma an sun kama ka za su wala da kai ka fada shine ubangiji ya saukar da man kafara billahi ba'da imanihi min ba'di imanihi wanda duk ya kafirce wa Allah tunda fadan mummunar magana wa manzon Allah kafirce wa Allah ne wanda duk ya kafirce wa Allah bayan imanin sa wannan kam ya halaka illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyar tana cike da imani to kaga wannan kan ya samu uzuri sai malamai suka ce to yanzu wanda ya kalmar kafirci ma in karkashin tila shine aka masa uzuri ina ga wanda kuma ya shikan aure to kaga ai shi yafi kamata ma wato ai masa uzuri saboda haka suka ce in dai karkashin tilastawa ne to wannan shika bai yi ba a haka na suka ce idan aka tilasta mu mutun yayi shika amma shika da haƙƙi kamar mai ila'i mutun ne ya rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba sai ya zauna wata daya wata biyu wata uku wata hudu sai ta gaya wa alƙali alƙali ya kira shi ya ce rubuta takarda ka sake ta dole ko a tafi a je a daure ka ya rubuta takarda ka sake ta wannan shikan ya yiwu domin ai haƙƙin matar aka duba aka tilasta shi suka ce to wannan shikan yayi domin wannan shikan ya bambanta ga wancan wancan an tilasta shi ne bisa zalunci wannan kuma an tilasta shi ne domin an bashi dama ya koma yayi fai'a Allah ya ce fa in fa'u in suka koma da suka yi rantsuwa ba su kusanci matar ba daga wa sai suka koma sai kusance ta to fa inna laha ghafurur rahim Allah mai gafara ne saboda haka koma wasu wannan Allah zai gafarta to sai yake komawa matan za ce ta zama ne ya ke je ya zama cikero aure da ita kaga ba za ce zama ba dole a ci da tashi ya sake ta ko kuma to ya koma ya ci gaba da wato zaman aure da ita to wannan idan aka tilasta shi ya shika shikan ya yiwu amma wancan in ya shika shikan bai yiwu ba a na gaba haka na idan mutum yana cikin fushi sai ya shikan aure to shikan aure ya yiwu ana mutum yana cikin fushi ran sabace sai ya saki matarsa dama ai mutum yana cikin farin ciki baya shikan aure amma malamai sai suka ce idan har bacin ran ya kai ga mutum yana surutai ya fara fita a hankalinsa kamar mutumin da yake da ciwon junnu yawa-yawa mutane suke da ciwon junnu za ka ga lokacin da hankalinsu ya tashi ransu ya ɓaci hankalinsu ya duguzuma za ka ga sun fara maganganu wanda suke ba kan hanya ba to irin waɗannan malamai suka ce fushi mai tsanani da zai sa mutum ya rika surutai idan mutum ya saki matarsa a wannan shikan bai yiwu ba amma idan mujarradin ɓaci ne bai fitar da mutum a hankalinsa ba sai mutum ya saki matarsa to wannan shika ya yiwu saboda haka suka ce wannan shika ya yiwu haka na ƙarshe wanda ya saki matarsa da wasa cikin wasa ko kakaci to in dai ya saki matarsa to shika ya yiwu mun gane ko a suka ce tunda shi kalman shika ba a wasa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi salasun sidquhunna sidqun jadduhunna sidqun yake cewa sidquhunna sidqun wa minene wa hadluhunna sidqun ko kuma wato jadduhunna jaddun wa hadluhunna jaddun gaskiyar su gaskiya ne ƙaryar su wasan su ma gaskiya ne da shikan aure da yanci da kuma ba da auren ko da wasa kace ka ba ma abokinka yarka sai ya ce na karba to yanzu wannan baikon ya yiwu ko da wasa ka fada ya yiwu haka kuma ko da wasa mutum ya ce ya yanta bawansa to bawan shi ma ya yanta kamar da koda wasa yace ya saki matarsa hakan nan wato matar ta saku. Saboda haka zamu cikin wannan kalamin fasalin zamu fahimci cewa idan mutum ya hankalinsa ya gushe amma shi ya sha abun mayan to in ya shika shika ya yiwu, sannan har yanzu idan hankalinsa ya gushe wato ta hanyar mu'amalantan kayan maye ko jefa kansa cikin abin da zai sabbaba masa wato gurbatar hankali, in ya saki matarsa shika ya yiwu, sannan haka na wanda ya saki matarsa da gangan cikin wasa shi ma shika ya yiwu, haka wanda ya saki matarsa cikin fushi shi ma shika ya yiwu, haka wanda ba wanda yake zai zalunce shi ba ya tilasta shi ya saki matarsa sai ya saki matarsa to wannan shika ya yiwu, kamar a takura shi a ta masa magiya ba gani yayi tabbas za a zalunce shi ba, aka matsa shi sai ya saki matarsa to shi ma wannan shika ya yiwu. Amma shikan da an ka saki matar ka shika bayu ba, malamai suka ce akwai shika na mutumin da hankalinsa ya gushe ta hanyar mu'amalantan wato magani ko kuma hanyar buguwar aljanu ko kuma wato hanyar tilashi akan shan maye ko kuma wato tilashi akan yin shikan saboda dalilan zalunci. Waɗannan duk wanda ya aukar da shika a cikinsu wato shikan ya yiwu. Sannan shi kansa shikan aure a yana da fuska guda biyu, akwai auren da ake ce masa shikan da ake ce masa shika na sunna wato talaqus sunni, akwai shika kuma da ake cewa na bid'a shine talaqul bid'i. Shi wannan shika na sunna shine shari'a take so in bukata ta taso na ayi shikan, ba wai yin shikan bane sunna, a in bukata ta taso na ayi shikan auren to ayi irin wannan, shine wanda shari'a ta shimfida a bi wannan tsari. Sannan wannan kuma shika na bid'i shine shika na haramun in an yi shika ya yiwu amma kuma mutum ya fada cikin fushin Allah, to wa'annan su ne tsarin shika guda biyu da ya kamata mu kiyaye in har bukata ta taso mutum zai saki matarsa ya saki matarsa shikan da sunna ta karantar da shi. Shi kuma yana da siffofi guda hudu. Siffa na farko shine mutum ya saki matarsa shika daya, ya saki ta shika daya ta je ta auranta idan ba zai mai da ita ba. Sannan na biyu in zai sake ta ya sake ta bayan ta yi al'ada ta yi tsarki ko bayan ta haifu ta yi tsarki kafin ya kusance ta, ya sake ta bayan ta haifu ko ya sake ta tana da juna ko in shika ya sake ta tana da juna shi ne abinda malamai suka zaba domin zai takaita mata idda da zaran ta haifu ta gama idda. Sannan kuma ya sake ta bayan ta yi jini an tabbatar babu juna a jikinta. Sannan kuma in ya sake ta kar ya sake mata irdafin shika, kar ya sake kara mata shika, ya bar ta har ta gama idda ta aurenta. To wannan shine shika na sunna, wannan shine shika na sunna wanda shari'a take so, shi yana da wannan siffofin. Sannan shika wanda yake na bid'a wato shine shikan da ya saba mu wa'annan. Na farko mu ce saki matarsa shika uku a kalma daya, to wannan yana daga cikin shikan da Ubangiji yake jarraban duk wanda yayi shi. Sannan ya saki matarsa a tsarkin da ya kusance ta ko kuma ya saki matarsa bayan tana idda bata gama bai je saki mata irdafin shika ya kara mata shika. Domin Allah madaukakin sarki na fala ya ayyuhal ladina amanu idza talaqtumun nisaa ya kuma su imani idza ku saki mata fatalliquhunna li iddatihinna ku sake su a cikin tsarki. Abdullahi bin Mas'udin yake cewa ma'anar wannan aya mai girma shine ma'anar ku saki mata tahiratun min ghairi jima'i, suna cikin tsarkin da ku ba ku je kusa da su ba. Ali bin Abi Talib yana cewa da mutane za su riko da abinda Allah ya musu al'umurni a cikin Al-Qur'ani wato ba za su zo suna wato ransu yana bibiyan mata ba wato har abada, domin in ka bi tsarin dokar shari'ar nan a wajen yin shikan to zaka kuma wato hankalinka ba zai tashi ba, wani domin Allah ya baka dama ne ka saki matarka ɗaya ɗaya har uku da ka tashi kullum sai ka rubuta mata takardar shika uku, kaga ka rufe wa kanka duk wata kofa wannan fushin da ya canza zaka kaje kai shika uku da zaran ya huce kuma sai kuma ka fara tunanin to yaya za a yi a samu mafita dangane da wannan mas'ala na shika uku wannan a matsawan mutum yayi shika da shari'a ta masa izini to kuma hankalinsa ba zai tashi ba don yana da dama a cikin wata uku nan da matarka za ta idda ko jini uku nan da matarka za ta idda zaka huce ta yadda har zaka yi amfani da hankali wajen ko ka dawo da ita ko ka bata in kana tsammani ba za ta canza a halayen da take wanda ya sabbaba ka sake ta ba ta je ta yi aurenta to amma ma dama ka rufe kanka a kofa to idan ka huce kuma sai ya zama yanzu kuma hankalinka ya dawo kila ma ta yi nadama akan abin da ta yi maka ta sa ka sake ta in ita ne ko kuma kai din da kaga kila ba za ka ce iya ci gaba da zama da ita ba daga baya sai kai nazari kaga za ka iya haƙuri in ka auro wata ma baka san da irin matsalar da su gidanka ba to kuma amma ka riga ka sake ta shiga uku kaga kenan ka rufe kanka kofa ba za ka samu wannan dama ba amma in baka yi rufe kofa ba kai shiga daya to kana da cikakkiyar dama da za ka mai da ita karkashin wato aurenka a matsawan dai tana cikin iddarka a domin shi Ubangiji subhanahu wataala ya ba mamiji fursa ya ba shi sarari da dama wato na mai da matarsa in ya sake ta dan wato ya kange masa fadawa cikin nadama da damuwa to amma kuma sai kaga mutun da kansa ya jefa kansa cikin wato nadama da damuwa ta hanyar wato kimbin umarnin Allah subhanahu wataala malai yake cewa wato shi shika na bid'a shine shikan da mutake aukar da shi wato akan fuskar da Allah ya haramta shine kamar mutun ya saki matarsa shika uku a lafazi daya ko ya sake ta tana haila ko tana jinin biki wato ko kuma ya sake ta cikin tsarkin da ya kusance ta amma a lokacin ciki bai bayyana ba to duk wannan yana daga cikin shika na bid'a a shi na farko ka saki mata a cikin shika uku ana ce masa wato bid'iyan fil adadi shika ne na bid'i amma a wajen adadi amma na biyu nau'i na biyu shi kuma bid'iyan fil waqti ne domin ka sake ta a lokacin jini ne wanda ko bai kamata ka sake ta a lokacin jini ba shi shika na bid'i shika ne wanda yake haramun a idan har ka sake matarka shika uku to babu dama kuma ka aure ta sai ta aure wani miji saboda fadin Allah fa in talaqaha in har ka sake ta bayan wayancin shika biyu da kai kana mai da ita Allah ya ce fala tahillu lahu bata halatta ga miji min ba'di bayan shika biyu yanzu yazo ya kara na uku kenan bayan shika uku Allah yake cewa hatta tankiya zauzan gairar kuwa sai ta aure wani miji to wannan malamai sun yi sabani akan mutumin da ya saki matarsa shika uku a majalisi daya waɗansu sun tafi akan cewa yana da hurumi ya mai da matarsa amma waɗansu sun tafi akan cewa shika uku shika ne ba'ini in mutum saki matarsa shika uku ko a kalma ɗaya ne matan ta riga ta yi nisa gare shi sai ta yi wani aure sannan kuma kana ta dawo in yin wancan mijin ya gama buƙatarsa da ita ya sake ta to sannan wannan yana da dama ya dawo da ita ƙarƙashin aurensa to wannan magana na ƙarshe kuma shi ya fi samun goyon bayan malami domin sayyidina Umar Allah ya dare shi a majalisin sai ya zauna ya tattauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane suna wasa da shikan aure sai ga mutum ya bigi kirji ya saki matarsa shika uku yace daga yau zamu tabbatar da hukunci duk wanda ya saki matarsa shika uku zamu lazimta masa shika uku akan sa babu dama ya dawo da ita wato sai ta aure wani miji to karkashin wannan malamai suka tafi duk da yake akwai malaman da suka tafi akan wayancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da auren mutumin da ya saki matarsa shika uku da wanda sai na aliyame da auren matar mutumin da ya saki ta shika uku amma dai majority malamai kamar yadda na faɗa suna goyon bayan wannan hukunci na cewa in ka saki matarka shika uku a lafazi daya ana lazimta maka wato shika uku din na'am wannan su malaman suna amfani da su wallahu a'lam malai yake cewa ya haramta ga miji a ya saki matarsa shika wanda yake bid'i shika wanda aka ce bid'i sabanin shika wato na sunni a wajen adadi ne ko a lokaci haramun ne ka saki matarka shika uku haramun ne ka saki matarka a lokacin jinin haila domin me dan Allah ya ce a talaku maratani fa yamsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsani shika biyu ne ko dai a rike matan da kyautatawa ko kuma a rike su a sake su wato da kyautatawa haka nan Allah yana fara ya ayyuhan nabiyyu ku ya kai wannan annabi idza talaqtumun nisaa in za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su wato a lokacin tsarki ai ma'ana ku sake su cikin tsarkin da wato ba ku kusance su ba lokacin da labari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abdullahi bin Umar ya saki matarsa shika uku wani mutum ya saki matarsa shika uku shi Abdullahi bin Umar ya saki matarsa cikin jini ne wanda manzon Allah ya gaya wa sayyidina Umar cewa murfal raji'a haka umurce shi je mai da ita to amma shi wannan labari ya samu manzon Allah cewa mutumin ya saki matarsa shika uku ne a kalma daya saboda haka manzon Allah ya ce ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum yanzu kwana wasa da littafin Allah ni ina tsakaninku sai manzon Allah ya fada to wannan zai nuna maka kenan ashe cika ka saki mata shika uku wani abu ne wanda shari'a ta haramta sannan haka na sayyidina Umar a zamanin mulkin sa in an zo da mutum ya saki mata sa shika uku sai ya sa masa bulala wato haka na kuma lokacin da shi sayyidina Umar ya amata manzon Allah cewa dan sa Abdullahi ya saki mata sa a cikin haila manzon Allah yayi fushi sannan yace muru ka je ka gaya masa faliraji a halalle mai da ita to malai yake cewa duk wannan maganganu da muka tattauna a kansu suna nuna kaidi ne a miji wajen hana shi wato kada ya rufe kofar adadin da shari'a ta bashi da kuma lokacin da aka bashi na yin shika in har zaka yi shika an yadda kai shika amma ka kiyaye adadi kar ka rufe kofa adadin da aka baka sannan kuma ka kiyaye lokaci da lokacin da shari'a ce da ai shika kai shika a wannan lokacin duk da yake yawan shika da ma'ana ne lokacin da hankali ya tashi amma ko da hankali ya tashi mutum kuma sai ya bari hankali ilimi da hankali kuma sai masa jagora tunda ya san an hana shika aure a lokacin mace tana cikin jinin haila ko jinin aihuwa kaga kenan shi tunda yana zaune da ita sai ya kiyaye ko da yayin da sake ta sai ya bari wato sai ta yi tsarki sai ya sake ta sannan kuma an ba shi dama in ya sake ta shika daya duk duniyar nan ba wanda ya sai mai masa matarsa to amma me yasa zai yi wa kansa gaggawa har ya aukar mata shika uku wannan yana daga cikin kuskure da yawa mutane wato suke shi kansa shika wato na adadin in kai shi duk da an ce haramun ne to amma shikan ya yiwu haka na shika cikin jinin da aka hana ka shi ma in kai shi dai shika ya yiwu to amma yawa mutane suna yi ne bayan kuma wato shari'a ta hana su da yake lokacin da za a saki shikan ana sakan shi ne wato a lokacin fishi sai kaga basirar mutum gaba ɗaya ta toshe a lokacin da zai saki matarsa abinda shedan zai ta bijiro masa da shi matsaloli kwata-kwata sai ya toshe masa alherin wannan matan ba zai taba ganin alherinta ba ba zai ga alherin zamantakewar ba zai dubi zuriyar da Allah ya masa ba zai dubi duk wani wanda ya kamata ya duba don ya rike matar a lokacin ba zai zo cikin hankalinsa ba har sai ya aukar da shikan daga baya kuma sai ya ga wato wayannan abubuwan suna ta zuwa masa kuma sai ya ga nadama kuma ta lulube shi saboda haka a yau mutane sukan auka cikin damuwa da nadama sannan kuma su fara neman mafita wato don gani da kauce ma aukuwar wannan shika uku da suka yi ma iyalansu saboda haka sai kaga ana fita ana ta neman fatawa to duk wannan me ya jawo shi jaruntaka wajen wasa da littafin Allah tunda Allah ya haramta to idan ka nisanta kuma zaka ga wato ka zauna lafiya waɗansu mutanen sukan sanya shikan aure ya zama kamar wani makami da suke horan mata da shi wannan shi ma kuskure ne mutum ya dau shikan aure a matsayin wata bulala da zai hore mace da ita abu kadan ya ce na sake ki to wannan shi ma babban kuskure ne ko kuma ya zama yayi amfani da shikan aure wajen tirsasa ma matar ta yi wani abu wanda yake so ta yi ko kuma ya hana ta wani abu wanda wato take aikatawa to wasu mutane suna amfani da shika wajen yin wannan waɗansu kuma sukan sanya shika a matsayin mahalli na rantsuwa abu kaɗan mutum ya ce wallahi in ba haka mata ta taso ko wannan yawanci ya fi aukuwa cikin wato al'adun larabawa sun fi rantsuwa da shikan aure kuma wannan wani abu ne wanda yake a shari'a tana ƙinsa saboda haka duk masu irin wannan lalle su ji tsoron Allah a su nisantar da harcunansu daga fadawa cikin wato yawan shikan matansu wato don gane da abin da bai taka kara ya karya ba wato sai dai ai shikan aure a lokacin da yake da wato akwai bukata sannan kuma in ha za a yi a kiyaye adadi a kuma kiyaye lokacin da ya dace a shika din a lafazin yin shika sun kasu kashi biyu idan zaka saki matarka akwai lafazin da shari'a ce da ai amfani da su akwai lafazin sarihi da ake cewa at-talaqu sarih da kuma lafazi wanda yake ake amfani shi na al-kunya shine al-kinaya wato lafazi da ake sakayewa maganar shika kace na sake ki ai kaga shika ne na hutar da ke zama tare da ni na baki lafiya kaga ai na baki lafiya ba kalmar shika bane amma zai iya yiwa shika na yan taki duk wannan zai iya yiwa shika na baki hutu duk wannan zai iya yiwa kalmar shika yau amma kaga kalmar na sake ki na sawwake miki kaga ko na sawwake miki shi ma ba asalin sarihi bane yau amma yawayen mutane suna amfani da na sawwake miki a matsayin kalmar na sake ki to ana lura da kalmomi idan mutum ya aukar da shika akwai kalmar da zaka fada a wajen aukar da shika kowa ma ya san shikan aure kai akwai kalmar da zaka fada kuma sai an tambaye bayani a bakin ka kamar jeki gidanku jeki gidanku ba wanda yace cika saki matarka dole sai an tambaya to jeki gidanku shika ne ko ba shika ba to kalmomin sun kasu kashi biyu malam yace akwai alfazun sarihatu lafuzza wanda suke a fili sune lafuzza wanda kowa ma yana daukan su a matsayin shika kamar wato bai da zakai in ka fade su daga baya kuma ka zo ka canza ka sake da wata magana a yadda saboda haka da ka fada wato an tabbatar ma an maka ilzamin shika shine su kuma waɗannan kalmomi suna zuwa ne da sigan fi'ili madi fi'idi mali wato aiki wanda yake ya shude kace na sake ki ko kuma su zo da ismul fa'il kamar ke sakakkiya ce kaga wannan aya fili yake kowa ma duma ta da kaga ya mata wannan ta tabbata ka sake ta ke sakakkiya ce ko kuma na sake ki duk da cewa wannan din ma akwai lokacin da zai zo lokacin husuma kuna rikici zaka fita kana cewa ba za ki fita ba ka rike ta sai na tafi gidan mu ba za ki tafi gidan ku sai ka rike ta tana cewa ka sake ni sai ka ce na sake ki to kaga wannan ba shikan aure bane sai an tambaye ka bayani ka sake ta ne lokacin kana rike da ita tana kokari sai ka sake ta ta fita kai kuma baka so ta fita za ta tafi gida ko kuma kana jawo ta zo ki tafi gidan ku ni ba na san wannan rikici kila rikici suke da kishiya ko rikici da yara ko rikici da kai kana so ta je gida dan a samu wato nutsuwa sai tace ba tafi gida ba sai ka kama halinta kana kokarin ka fito da ita a daki tana ka sake ni sai kace na sake ki to kaga wannan ba shikan aure bane amma in baka rike hannunta ba kuna cikin rikici sai kace na sake ki kaga wannan ai shikan aure ne kowa zai maka ilzamin shika saboda haka shi shikan aure yana zuwa wato da sigar fi'ili madi ko da sigar is wato ismul fa'il ko kuma da sigar ismul maf'ul don kana cewa wato anti mutallaqatun ke sakakkiya ce to shi ma wannan kaga du wato shika ne a kashi na biyu wato shi yana zuwa da lafuzza na kinaya ne abinda malamai suka ce shi kinaya yana daukan hukuncin shika kuma yana daukan hukuncin da ba shikan aure ba kamar mutum ya ce wa matarsa ke kubutacciya ce ke yantacciya ce ko kuma ke nisantacciya ce ko ke yantacciya ce ko fita ki tafi gidanku mun gane ku kun ga duk wannan kalmomin sai ka tambayi miji menene ma'anar tafi gidanmu me kake nufi da tafi gidanmu ake je gidanku ne me kake nufi da tafi gidanmu in ta je gidansa ce ni ya sake ni dan ya ce tafi gidanmu tattare ta tafi gidanmu sai ba tambaye shi me kake nufi da tafi gidansu kace so nake ta huta ita in ta fara irin wannan rikicin in ba ta je ta huta ba to gidan ba zai zauna lafiya ba amma so nake ta dan huta kwana uku a gida in ta nutsu sai kuma ta dawo ko kuma so nake ta zo ni ma in zo nayi bayanin abin da take min ita ma ta yi bayani don a ja kunnanta to kaga dole za a karbi niyyarka shi yasa in kinaya ne ba a ilzamin ba a tabbatar wa mutum shikan aure sai an tambayi niyyarsa a bambancin tsakanin shika sarihi da shika wanda yake ne kinaya shine si sarihi kullum shika ya auku in ka fade shi kullun in ka fade shi shika ya auku koda mutum bai yi niyya ba shi ba bukatar niyya a shika sarihi na sake ki wannan balaca kai niyya a ba kai niyya ba a ta saku idan da kace kikkira sunan matarka kace na sake ki to wannan ba a bukatar a tambaye ka niyya amma lokacin da kace je ki gidanku sai a ce me kake nufi miye niyyar ka na cewa je ki gidanku shika ne ko ba shika ba nan kuma sai ka faɗi niyyar ka mun gane ko to saboda haka wannan shine bambancin su wato shi shika idan mutun yayi shika sarihi ko da wasa ko da gaske shika ya tabbata saboda hadisin da na karanta mana da manzo Allah yake salasun jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne shine aure da shika da kuma raja'a kobe wasu kuma suka ce yanci ɗaya ruwayan maimakon raja'a yace yanci a raja'an kace na mai da matarka ko da wasan ne ta koma ta mayu ba dama a dora mata aure da wani amma idan har kace na mai da matata wato sai ya zama sai waliyin ta yace ba za ta koma ba to yanzu sai ka tafi ka kyale shi domin cewar ka koma ka mai da matarka in dai ba zaluntar ta kake ba zaluncin da ya fito fili to yanzu raja'ar ka ta tabbata amma inda zalunci to yanzu waliyan angon sai su waliyan yarinya sai su je su kotu sai ta rushe wannan auren yawa amma in ba kotu ba a rushe raja'a amma kotu za ta bincike ta fuskanci zaluncin da miji yake yi sai kotu ta ce mun hana koma to amma in ba kotu ba wanda yake sai hana komai yawa shi yasa an samu rikicin aure da yawa ake ba wa mutane shawara wato su je su kotu ba wai dan wato aje a ci mutuncin kowa ba domin kotu alƙalishi yake da hurumi wato ya rushe aure kuma ya rusu domin in ya duba ya ga akwai zalunci a ciki to zai rushe wannan auren in ya rushe shi kuma shikenan auren ya rusu to malai yake cewa amma shika na kinaya shi wato shika bai ya aukuwa in an yi shi sai an tambaye niyyar mutum ko kuma sai in mutum yayi niyya ya zama kuma niyyar ya gwamata da lafazin tafi gidanku lokacin da yace tafi gidanku dama yana nufin shi ya sake ta ne to yanzu shikenan yanzu ta saku tunda ya riga yayi niyya tafi gidanku dama shika ne tafi gidanku ina hakura da wannan zama kaga ai bai ce na sake ki ba amma ni na hakura wannan shika ne idan ya gwama shi da niyya saboda haka shi kullun dole sai ya zama muqaranatan wato lil alfadil kinaya an gwama niyyar da lafazi da kinaya kafin kinaya ta zama shika dan malai yake cewa su kalmomi na kinaya suna daukan shika suna daukan kuma wani shika suna daukan ma'anar shika suna daukan ma'anar da ba ta shika ba saboda haka bakka ayyana musu shika sai in mai yin shikar ya ce yayi niyya to a karkashin wannan malami suka ce idan mutum ya saki matarsa shika na kinaya amma cikin halaye guda uku to ana masa ilzamin shika ana tabbatar masa shika in ya sake ta cikin halaye guda uku to sai a tabbatar masa da shika hali na farko idan ya yi furici da kinaya a lokacin alacin husuma suna cikin rikici a cikin gidan ya mutse sai ce tunda ba za ki zauna lafiya ba to maza tattara ki tafi gidanku to wannan shika ne domin ala cikin husuma aka ce in yayi kinaya a lokacin cikin husuma to wannan shika ne na biyu in yace fita ki tafi gidanku a lokacin fushi shi ma shika ne na uku idan ta tambaye shi ne gidanka ko wutarka wace tsiya zan dauka a gidan nan sai ka ce to gidan nawa to tattara tafi gidanku to wannan shi ma shika ne domin in ita ta tambaya ko kuma ta ce ni dama ni na gaji da zaman gidan nan ka ce to kin gaji to ni na gaji da zaman gidan to tattara ki tafi mana ta gaji shika take so balle ma ta ce ni ka sauwake min, kace na sauwake miki. To wannan shika ne, saboda haka idan wannan ya faru shika ne. Shi yasa sau da yawa zaka ga wani yana sakin matarsa a lokacin rikici bai ma san wato ya saki matar tasa ba. Malam dai in a cikin fushi ne ka kora su, to wannan shika ne. Ko kuma a cikin halin husuma, in ku baka so ku fita ku bar min gidana, sai ka ce sai kun nutsu ku dawo, sai ka cika jawabin. In baka cika jawabi ba shika ne. Ku fita ku bar min gidana sai hankalina ya kwanta, kowa zan je gidansu. Ku fita ku bar min gidana ku tafi, kowa sai na same ta a gida, kowa zan je gaya wa iyayenta, kowa zan je mu zauna da iyayenta. In ka cika jawabi to ba mai lazumta maka shika. Amma in kai ku tafi ku bar gidana, kurin ku fita ka kama ka kora su, ka kama gida ka rufe, inda ka sake su, ka ka sake su. To nan kuma sai a tambaye, sai a tambaye ka nawa kake nufi. Shi dama dadin ki na kenan, yanzu ba za a lazumta maka adadi ba, za a baka dama dan a tausaya maka. Yawwa, balle ma a ce ranka ya baci ka fara ɗebo kwanukanta kana watsowa, ko kuma ta tafi anguwa ranka ya baci ka sa sakatar gida ka rufe. A wannan ga aishika ne a fili, a gidanta ne fa, kuma ka rufe, kaga kenan ka sake ta. Don Allah ya ce maka ai in ka sake ta ma kar ka fitar da ita a gidanta, ko la tukhrijuhunna min buyutihinna, kar ku fitar da su a gidanta. Wannan bayan ka aishika ne ma, balle kuma kafin ka shikan ka rufe gida ka, ai ka gona ka tabbatar da shikan. Saboda haka malam yace a cikin wa'annan halaye guda uku kinaya shika ne. Ko da mutum ya ce ni ban yi niyya ba, sai ya ce a'a, ai wannan aikin naka ma niyya ne, ka tunzura ka kora su, ai shi ma ni kansa niyya ne. Saboda haka ba za a gaskata mutum ba dan bai ce ban yi niyya ba. Wato ya halatta ga miji zai iya sa a masa shika wakilinsa. Bakaran kana goraninka, sai aka buga maka waya, wallahi gidanka fa yalin cabe, kaza 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 ka, sai kace abokinka Zaidu shiga da Allah, wace ce na san mai fitina nan wace, kace yanzu ma da ita ke ta dokuwa a gidan, yace kaje ka sake ta, na wakita kaje kurin ka rubuta mata takardar shika ka sake ta. To yanzu anan sai kace masa ya je ya rubuta mata takardar shika ya sake ta, yana zuwa sai ya rubuta mata shika ya uku, kila dama shi ma baya san zamanta a gidan, da yaje sai ya rubuta shika uku. To yanzu nan ne malamai suka ce in ka ga dan ma zaka iya cewa a ban yarda da uku ba, amma dai a rubuta mata daya, domin shi wakili shari'a tana hukunta duk abin da ya hukunta a matsayin kamar mutumin da yake kan kayansa ne ya hukunci. Aka ce sai dai a shikan aure. In ka tura wakili akan ya sayar maka kaya a kasuwa, idan ya je sayar maka kaya baka isa ka ce baka yadda da wannan sayarwan ba, matsawan ba wani ha'inci da kaga ya bayyana ba, kace masa ga buhuna na hatsi dala akan wulbaro, kaje ka sayar min shi a kasuwa. Kaga wakilta shi kai, ya je kurin sai ya sayar, yanzu bayan ya dawo ba za ka ce ka sayar a arha ba, ban yadda ba. Yanzu wannan ciniki ya kullu saboda ya halatta a yi wakilci. To amma a aure shi wakili yana da kaidi. Malamai suka ce kaidinsa shine in ba umarni kai sarihi ba cewa je ka sake ta shika uku, to in ya sake ta shika uku ka samu ka ce a dai ba ta daya, wannan na yadda amma ba uku ba. To shine malamai yake cewa ya halatta ga miji ya wakilta wanda zai saki matarsa. Wakilin nan dan uwansa na jini ne ko ba dan uwansa na jini ba, ko matar ma zai iya wakilta ta. In kin ga ba za ki zauna ba, na baki izini ki saki kanki. Shine malaman fiqh suke cewa ikhtiyari, ka ba mace zabi, zabi ci gaba da zama da kai ko zabin tafiya. Duk da waɗansu malaman sun tsananta suka ce in ka ba wa mata zabi, in ta zaɓa shikan aure to shika uku ne. Amma waɗansu malaman sun sauwaka suka ce in ta yi zabi to wannan kuma adadi yana gurinka ne kai miji. Saboda haka ya halatta mutum ya wakilta wanda zai saki matarsa, sannan zai iya saka lamarin mace a hannunta ita da kanta, tace ni na gaji kace to ba damuwa lamarinki yanzu yana hannunki ki zaba makanki ko shika ko hakurin ci gaba da zama in ta zaba shika shikenan saboda haka shi wakili yana zama a matsayin shika sarihi in yaje shika to kamar ya tsaya a matsayin wato shika sarihi ne domin shi wakili ne da kace je saki matarka dan ya ce zo ki je gidanku ba za a ce wakili menene niyyarka ba ina ga mun gane ko ka ce je saki matarka to ma'ana shi ko cewa zo ki je gidanku to shi shika ne agunsa kai ne miji in kace zo ka je gidanku za a tambaye ka me kake nufi amma wakilinka da wakilta shi akan ya je ya shika ko kinaya yayi to shi shika ne balle ma kuma inda ya ambaci kalma wato a fili cewa an sake ki amma a wajen adadi malamai suka ce idan bai kai uku ba kenan kaga za a iya shika shika biyu kenan amma wadansu malaman suka ce a'a wannan kuma zaɓin adadi yana gurin kai miji saboda kada ya toshe maka kofa shi kila bai taɓa sake matarsa ko sau ɗaya ba kaga yanzu kai in ka bashi ya je sake ta shika biyun ma ai kaga yanzu damar ka saura guda ɗaya saboda haka malamai suka ce nan kam ba a yi masa wato izini wato ya yi wa mutum shika wanda yake ya wuce ɗaya ba aka ce shika to malai yake cewa wato shi shika yana aukuwa a shika bayya aukuwa wato ta gurin mutum ko ta gurin wakilinsa sai dai in wato bisa lafazi dole sai an yi a talaffuz sai an yi lafazi ko kuma an yi wani aiki mun gane ko da yanzu mutum zai yi niyya a zuciyarsa ya saki matarsa wato malamai suka ce shika bai auku ba sai ya furta ko sai ya yi wani aiki na rubutu ya rubuta matsawan bakinsa bai motsa ba aiki bai zo ba shika bai yiwu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa inna la tajawaza an ummati ubangiji yana kauda kaiwa al'ummata ma haddasat bihi anfusaha maganan zuci abinda mutum ya riya a zuciyarsa duk abinda ka riya kai zancen zuci to Allah yana wa mutum yana wa bawansa kauda kai game da wannan ma'ana ba za a hukunta ka da wannan ba malam ta'amal au ta takallam matsawan mutum bai aikata ba ko kuma bai furta ba to yasa suka ce a shika bayya aukuwa sai da lafadi saboda haka malamai suka ce karkashin wannan akwai hali guda biyu suka ce in mutum ya rubuta shika a matarsa shika wanda za a iya karantawa ni Muhammadu na saki matata Hindatu mun gane ko kuma yayi da niyyar shika wato shika ya auku mun gane ko haka kuma shika ya auku ko bai yi niyya ba inda ya rubuta ni wani na rubuta na saki matata wance shika daya to shikan nan ya auku ko yayi niyya ko bai yi niyya ba in dai wannan karatun rubutun za a karanta shi da larabci ne ko da turanci ko da hausa in dai ya rubuta ya saki matarsa to za a rubuta shika ya tabbata ko bai bata ba amma nan malamai sun yi sabani sun yi maganganu guda biyu amma majoritin malaman anan suka ce suka ya tabbata mun gane ko domin malaman sai raba matsalan kashi uku sai raba matsalan kashi uku bari mu faɗi hali na biyu sai mu bayanin matsalolin hali na biyu shine wanda shika yake aukuwa ko ba lafazi shine isharar kurma kurma yace ya saki matarsa kaga kurma baya magana amma sai nuna matarsa tattala tattala ki tafi na saki ki to shika yayi mun gane ko amma in ana iya fahimtar maganarsa saboda haka shikan kurma shi ma yana tabbata in yayi nuni cewa ya saki matarsa shika ya tabbata to amma a wancan hali na farko da mutum ya rubuta takarda malamai su suka sa abin kashi uku, suka ce wato akwai aziman, akwai mustashiran, akwai lashai'a. Aziman shine dama yanke mutum yayi niyya zai saki matarsa, yanke sai ya rubuta takarda na saki wance shika daya. To yanzu wannan takardar ko ya bata ko bai bata ba, ta saku, ta saku, saboda ai niyya ne. Shi yasa hadisin da muka karanta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Imam Bukhari da Muslim, hadisin Abi Huraira yake cewa inna la tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Kaga ta'mal, aikin ya zo a wajen da ka dauki alƙalami ka rubuta na saki matarka. Kaga wannan aiki ne, ka saki matarka shika daya ko shika biyu ko shika uku ka rubuta. To in ka rubuta wannan ta saku, mun gane ko tunda ai kai niyya. Na biyu suka ce mustashiran, kai niyyan shikan nan amma kana shawara, akwai wani abokinka amininka zaka bai shawara, ka rubuta na saki wance shika daya amma sai ka sa ta kada a jifinka, kana jira sai abokinka ya dawo kun je kun shawara, ko mahaifinka sai ka je gidanku ba daya bane, ta bata maka da a gida ka rubuta takardar shika amma kana so ka je ka shawara da mahaifinka a gidansa, akan in ka je ku gaisa ka bai shawara. Ko kuma a wani gari ne ka rubuta takardar kana ne, in ka dawo to zaka shawara. To karkashin wancan aziman ka bata takarda ko baka bata ba, takarda ta sako. Amma karkashin wannan mustashiran, tunda ka rubuta takarda ne dama da niyan shawara, to in takarda ta je hannunta ta sako, ka ce ta kai maka ruwanka, ka kwabe kayanka kana wanka, takarda ta fado ko kuma akan gado ka bar kayanka ka daura ka yafa tawula ka fadaka ka cire rigarka ka aje akan gado da takarda shika a jifinka, ka tafi tana leke-leke ta takarda ta zaro ta karanta, daga ta saku to ta saku. Suka ce in wasala, in takardar ta sadu da matar to ta saku, wa illa fala, in bata sadu da ita ba kuma to har yanzu takardanka tana nan karkashin shawararka. Da kaje kai shawara, ka gani shawara ne ba wanda zai ce ka saki matarka, in ba iyaye ba, uwa da uba su za su iya ka saki matarka. Amma in ba su ba, duk wani wanda kaje gunsa shawara, in mai tunani ne zai ce maka kai hakuri, kai hakuri, kar ka rabu da matarka. Amma uwa da uba in kaje to su za su iya ka saki matarka, saboda me? Saboda su suna hangen duk abin da zai cutar da kai ya cutar da su, ba za su iya jurewa ba. Saboda haka idan karkashin shawara ne sai in takardar ta je hannunta. Haka kuma lashai'a, kana wasanka da takarda da biro, kullum sai ka rubuta na saki mata ta shiga daya, kana wasa babu dalili, kana wasanka ka manta, sai ka bar takardar a gurin, ta zo tana share-sharen ta, sai ta dau takarda ta karanta, to yanzu ita ma ta saku, ta saku. Mun gane ku? Babu niyya amma ta saku. Duk a waɗannan shika ukun nan, in takardar ta sadu da matar to ta saku, amma in takardar bata sadu da ita ba, a guda biyun nan bata saku ba, zaka iya yaga takardar. Inda kai wasa zaka yaga takardar, inda kake da shawara aka baka shawara ka cigaba da zama da ita, zaka iya yaga takardarka. Amma wannan na farko lazim din nan, ko ka bata takarda ko baka bata ba, ta saku. Saboda haka da zaran ka cinzira, kar ka yadda ka ce zaka hukuncin sake matarka, ka bari sai ka huce. Amma in ka dauki biro ka rubuta yanke kurin kai, ka gaji da zama da ita, ka rubuta takardar shika, to in ka galama ka bata, in galama kar ka bata matarka, ta saku. Kuma da yake cewa amma shi adadin shika ana lura da miji ne a wajen adadin shika, namiji da shi aka bashi damar shika uku a matarsa, amma bawa shi shika biyu yake yi. Saboda haka mutum in bawa ne, shika biyu zai saki matarsa, ko matar ya yake aure ko ya yake aure, shika biyu ne. Amma da shi kuma ko baiwa yake aure, an bashi damar shika uku, shine ya shika ta dawo, ya sake shika ta dawo, ya sake shika. Mun gane ko? Inda sabani yake, idan bawa da yake auren ya, to kaga duk da ya yake aure damar ta biyu ne, shika biyu ne, tunda ai mijin ake lura da shi, tunda inda mace ne amma shika a hannun namiji ne. mun gane saboda hadisin da manzo Allah ya cewa innama talaqu liman akada bisaqi da kuma nasi na alqur'ani da Allah ya cewa wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajruhunna kaga da maza ake magana sannan fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna duk wannan dai kaga ana magana wato da maza ne saboda haka namiji shi ya mallaki wato idda sannan wani abu na kusan karshe ana istisna'i a ashika ya halatta ka ce matarka na sake ki shika uku sai dai ɗaya kacal ko kuma wato banda shika biyu na sake ki uku banda biyu ko ka tara matanka ka ce na sake ku gaba ɗaya amma banda mata uku ko kuma ma'ana wato ɗaya kai na saka a cikin ku istisna'i ya halatta da yake su larabawa suna da balagar harshe suna istisna'i cikin maganganun su mu ne ba mu saba istisna'i a cikin magana maganar muna yin ta kai tsaye ne to ya halatta mutum ya shika yi sannan a cikin shikan ya togo sannan kuma ya halatta abu na ƙarshe mutum ya shika ya jingina shikan sa ƙarƙashin sharadi ko kuma shikan ka kai ta'liqin sa wato ka wannan kuma majali ne da malami suke da sabani cewa ka saki matarka amma ƙarƙashin wato sharadi kace duk sanda kika fita kin sa ku ko duk sanda kika shiga gidan wanakin sa ko duk sanda kika sake dafa min irin wannan abincin bana san sa a bakin auren ki ko duk sanda kika kaza a bakin auren ki yanzu wannan a ce ana cewa wato ka ta'allaka shikanka karkashin sharadin aikata wani abu ko duk sanda zan samu a gidan nan baki abinci ba to a bakin auren ki kaga ka ta'allaka shikanka a karkashin in baki ba kin sa ku ko kuma in kika yi kin sa ku to duran da ɗaya daga cikin wannan abun ya faru matsawon baka janye ba kafin faruwar sa to shika ya tabbata yawancin mutane suna fada musamman ma a yanayin yawan fita anguwar mata za ka samu wata mata Allah ya jarabe ta da yawan san fita anguwa to shi kuma ga wani miji shi kuma Allah ya jarabe shi da kullun yana so ya ga matarsa a gidansa baya sha'awan yawan fita saboda haka ana yawan samun rikici har wata ran mutum ya cike ta allaka shika a karkashin wannan fitan to dinan da kace wa matarka in kika fita bakin auren ki kuma sai ta fita to dole a bakin auren ta ne illa iyaka malamai suka ce shi ma kinaya ne menene ma'anar a bakin aure shika nawa kake nufi shika dai ya tabbata to amma shika nawa kake nufi to nan kuma sai a tambayi mutum to kaga dai mutum ai ba zai zabu kuwa to karshen ta dai shika ɗayan zai zaba saboda haka suka ce ta saku wato shika ɗaya sannan har yanzu a babu wani wanda ya isa ya ta'allaka shikan mace sai miji wakilin ka ba zai ta'allaka shika ba miji shi yake da wannan hurumin mun gane ko har ma malamai suka ce in mutun yace dinan da na auro wance ta saku suka ce to ran da ya aure ta ba ta saku ba don wadan suka ce malaman mu na malikiya suka ce idan kai irin wannan ta'ayinin misali ka kira wata kabila kace diran da na aure wa falata na ta saku ko diran da na aure mata anguwar kudu ta saku ko diran da na aure mata baka ta saku ko diran da na aure falar mace ta saku suka ce da zaran an yi alfatiya ta saku to amma mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal suka ce ai lokacin bata zama matarka ba kai wannan sharadin sanan sharadi kuma bayya yuwa akan mace sai ta zama matarka mun gane da nassi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ce la nazara li ibn adam fi ma la yamliku dan adam bayya bakance cikin abin da mai mallaka ba kamar ka ce a tsakiyar rani ka ce in aka yi ruwa gobe sai kaza ya faru ko kuma ka kirkiro wani abin da ba za ka iya ba ka kulla bakancen ka a kayan sa abin da baka mallaka ba so ka ce wannan bakancen shi da aikin banza duk ɗaya ne saboda bakancan bayya kulluwa sai akan abin da zaka iya abin da zai yiwu sannan manzon Allah ce wala itaka fi ma la yamliku mutum bayya yanci cikin abin da bai mallaka ba kace diran da na mallaki bawawa ne ya yantu to yanzu wannan maganan ita ma ai kaga baka mallake shi ba kai wannan maganan ka bari sai ran da ka mallake shi sai kai wannan saboda haka baka yin yanci cikin abin da baka mallaka ba wala talaka fi ma la yamliku mutum bayya yin shika cikin abin da bai mallaka ba wannan hadisi ne da Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito hadisi hasan mun gane ko wato sai suka ce idan mutum ya ayyana mace yace diran da ya aure ta ta saku sai suka ce wannan shikan bai inganta ba dan ai bata zama matarsa ba mutum ko bayya shika sai ya mallaki wato jijiyar matar a matsayin aure tukun kafin ya sake ta saboda haka idan mutum yace a mace diran da na auri mace ta saku to ran da diya aure ta bata saku ba saboda lokacin da yayin wannan maganan ai bata zama matarsa ba shi ba mijinta bane sannan ko ba wanda yake mallakan shika wato sai miji saboda haka idan miji ya ta'allaka shika da sharadi to in ba sharadin nan ya tabbata ba a matsayin ta na matarsa a lokacin da auren su wannan shikan baya tabbatuwa saboda haka idan mutum yace a mace duk san da kika fita unguwa auren ki kike wato a bakin auren ki to ai matarsa ne saboda haka in ta fita shikenan aure ya kuma ya lalace idan kuma mutum yayi kokonto a wajen shikan matarsa nan ma malamai suka ce shika bai yiwu ba duk da wadansu malaman sun ce in kai kokonto ka saki matarka ne ko baka saki matarka ba kai dai ka san ka furta magana kai mata wuta magana ita bata ji ba tace me kace sai kai shiru sai kace ni me nace ne ma ce wani na sake ta ne ko me nace ne ni sai kana kokonto ka manta me ka fada suka ce shika bai yiwu ba amma wadansu daga cikin malaman mu na malikiya suka ce shika ya tabbata mun gane ko ma'ana in kai shakka a wajen aukuwar lafazin shika ko kuma ka san ka ce ka sake ta tace sake na kai kuma nawa ne nawa kace ma kace ni na mamanta nawa shika nawa nace dai tace ai dai ka ce ka sake ni kam kuma ka faɗa adadi amma ni ban ji adadin ba nawa ka faɗa kai kuma ka manta adadin suka ce to idan mutum ya saki matarsa yana kokonto a wajen lafazi ai a wajen adadi to shin zai shika ya tabbata amma sai a dauki adadi daya a tausaya masa saboda me saboda inna laka nabikum rahima sai a tausaya masa a dauki daya ko haka ayan take wala taftulu anfusakum inna laka nabikum rahima suka ce sai a dauki shika daya idan kuma shakkarka a wajen lafazi ne ni me da nace je ki gidanku me nace ne tace ka faɗi wata magana in je gidan mu ka sake ni kenan ko kace a haka na fada tace to me kace sai ka manta ma me ka fada to yanzu suka ce ba za a lazumta maka shika ba sai a lazumta maka kai kinaya ne tace je ta gidansu sai a tambaye ka me kake nufi da tace gidansu a taje dai in ta huta za ta dawo ko taje sai naje na fada abubuwan da take min ai mata fala kana kuma ta dawo suka ce to in an samu shakko kwanto a wajen adadin shika sai a lazumta maka daya in an samu kokonto a wajen lafazin shika to ba a lazumta maka shika sai a dauka akan wato kamar wato baka shikan ba kace gaba eh kana kunta ta mutane mallan yace wa in shakka fi husulul sharti alladhi allaka alaihi talaq idan mutun ya kokonto bari mun miti biyu mun kalli idan mutun ya kokonto wajen tabbatuwar sharadin ya sa sharadi a aure amma yanzu yana kokonto cewa diran da na kwabe kayana na ajiye su akan kujera na shigo ɗakin nan baki dauka kin rate min ba a bakin auren ki baki alkita min kayana amma diran da na dawo na kwabe kayana na zuba akan kujera ko akan gado baki dauka kin rate min ba a bakin auren ki sai yazo ya kwabe kayansa ya fita da ya dawo sai ya ɗebi kayansa sai ga kayansa a hannunsa ya ce ni a jikin an gane ciro ne ko akan kujera ko kan gado na ɗebi kayan nan ne kaga ai ya ta'allaka shigan matarsa akan sharadin alkinta masa kayansa yanzu kuma ga kayansa a hannunsa yanzu bai sani ba he ya manta a ina ya ɗauki kayan ne a an gane ciro ne to kaga yanzu sharadin abin da zai tabbatar da shika ya shiga shakka ina ga dai mun gane yawa yana kokonto yanzu shikan nan ya tabbata dai domin ga kaya dai a hannunsa a an ga ya ciro ko akan kujera ya ɗebe su to nan ma suka ce ba za a yi masa examin shika ba saboda ai shikan aure wani abu ne na yaqini saboda haka kuma ba a tabbatar da shi da shakka suka ce shakka ba a amfani da ita wajen tabbatar da yaqini saboda haka suka ce wannan shi ma wato shika bai yiwu ba idan mutum ya tabbatar ya saki matarsa amma sai ya manta adadin shika, shi dai ya tabbatar ya saki matarsa amma ya manta, shin shikan nawa ne? Ni wannan na nawa ne na sake ta? Ya tambaye ta, ni yanzu shikan nan na tsene ko? Yace ni ba fa na manta, ni ka taba sake ni kuwa? Yace kai dai ina ganin kamar na taba sake ki, yanzu dai kuma gashi na sake ki, ko kuma ni dai ina tsammani ko sau ɗaya ka taba sake ni ne? Yace anya ni sau ɗaya ne ko sau biyu ne, yanzu kuma gashi yayi ɗaya, wanda kila in wa'ancan biyun sun tabbata yanzu da wannan ɗayan shika uku ne, to sai aka shiga shakka bai samu tabbatuwa ba. Malam yace to nan ma ba za a yi masa ilzami ba sai shika ɗaya, ne yanzu da ya tabbatar shi za a yi masa ilzami, domin shi ne abin da yake tabbatacce. Kamar mutumin da yake shaka ne a cikin sallah, ni raka'a uku nayi ne ko raka'a biyu, shi dai ya gan shi a tsaye, wannan raka'a ta fudi nake ciki ne ko ta uku ne? Kaga kenan raka'a biyu yayi ko uku? In yana a tsaye-tsayewar raka'a uku ne, to biyu ne suka samu, shi ne yaqini. Idan kuma a tsayewar raka'a hudu yake, to uku ne yaqini, to yana shakka. Idan mutum ya shakka ina tsaye a sallah, yanzu a raka'a ta hudu nake tsaye ne ni ko a ta uku? Ya kasa tunowa. Malamai suka ce to yanzu meye ne yaqini, me shakka a ciki? Yaqini shine tsayewar sa raka'a ta uku, domin ai ya tabbatar da bikan yayi. Yanzu yana tsaye a ko a raka'a ta uku ne ko a ta hudu, to abin da yake tabbata shine raka'a uku. Suka ce bana alal aqalli, ko sai ya gina sallar sa a mafi karancin raka'o'in, wato sai ya dawo da hukuncin sa tsayewar sa akan tsayewar raka'a ta uku. To haka shi ma mai shika, in mutum ya manta adadin abin da ya saki matarsa kuma ya rasa dalilin da zai tuno, to yanzu sai ya gina akan wato karamin adadin. Suka ce wal yaqinu la yazulu bi shakki, domin shi yaqini ba a gusar da shi ta hanyar shakka. Wannan ka'ida ce amma wanda duk malamai suke amfani da ita a cikin dukkan irin hukunci. In dai aka ce shakka ake, to ba a gusar da yaqini da wannan shakka din. Sannan kuma har yanzu malamai suka ce suna istidlali da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ama yuribuka ila ma la yuribuka, kamar abin da yake saka kokonto da shakka, ka je kai amfani da yaqini, shine abin da wato baya saka wato kokonto. Sannan har yanzu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa mutumin da yake kokonto a cikin sallah, yana kokonto sai ya ji motsi a cikin duburarsa, yana kamar iska ta fita ne ko bata fita ba, manzon Allah sai ya ce idan ɗayan ku ya tsaya a cikin sallah sai ya ji motsi a duburarsa, la yansarif, kar ya juya, kar ya ce zai fita, hatta ya sami a sautan au ya ji da rihan, sai in ya ji ƙara ko kuma ya ji wari, to nan ne zai tabbatar eh yanzu lallai iska ta fita a duburarsa. Amma kar ya fita, saboda shaidan yana fura hanjin mutum don ya sa shi shakka da kokonto ya bata masa sallarsa. Saboda haka sai masu shikan akan shakka su ma sai suka istidlali da wannan hadisin, suka ce ashe in mutum yana kokonto akan adadin shika, to shi ma ba zai dauki aksar din ba, tunda aksara din shine wato shakka, sai ya gina wato akan yaqini. To wannan a takaice shine dan abin da muka gutsuro dangane da matsalar abin da ya tafi shika. Sai batun raja'a, to raja'a gaskiya kuma zai danci lokaci, dan zai kai minti kusan 20 ko 15 na'am, to sai mu bari sai wani lokacin sai mu dauki raja'a din, kila da wani kuma matsala shi ma da ya shafi auren har yanzu ko ishira zamantakewar aure, sai mu hada sai mu yi hakuri saboda kada a kuntata mu waɗansu nan abin da muka faɗa cikin wannan mahabara tamu na kwana biyu, wanda yake ya amfane mu a zamantakewarmu da iyalanmu, kuma zai ci gaba da amfanar da mu. Allah sa mu sharaka da ku a cikin ladansa. Abin da kuma muka faɗa na kuskure wannan daga mai karatu ne, ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya yafe min, Allah ya gafarta mana, Allah ya karɓi ayyukanmu, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum. Menene hukuncin mahaifiya ta sa ƙanin miji ya saki matar yayansa ba da izinin mijin ba? Shika bai yiwu ba, amma idan ta shikan a gaban mijin ya shiru, abinda malami suke kaddarawa yadda, sai dai za a bashi dama ya magana. Mai yiwuwa in ya ce bai yadda ba, abinda zai fito a bakin mahaifiyarsa, mai yiwuwa ba zai masa daɗi ba. Saboda haka suka ce za a bashi uzuri, sai a bashi dama ya magana, a ce to kai yanzu mahaifiyarka ta sa an saki matarka, amma menene ka ce? In ya ce a to shikenan zan mata musu ne, to yanzu shika ya tabbata. In ya ce a to ai ba hurumin ta bane ta sake matata, za ta iya aura min amma ba ta sake mata ba, saboda haka ni nayi shiru ne saboda karanta ya baci, kar ta ga na goyi bayan matata ban goyi bayan ta ba, to kaga dole ba za ka tabbatar masa shika a matarsa ba. dole nan yanzu sai ka ji bakin sa. Yawa sai ka ji bakin sa, kamar mutum ne da yana zaune da hularsa a gaban sa, kazo ka daga hular kace wa zai sai hular nan yana kallo yayi shiru har ka sai ka karbi kudi. Malamai suka ce shika yayi a ciniki yayi, ba za a warware cinikin nan ba saboda yayi shiru yana da izinin magana bai magana ba, amma ba hukuncin iyaye ba. Su hukuncin iyaye suna da wani matsayin su a ta yadda in wato ba su ba, duk wani wanda ya abu ba su ba ana rushe maganar sa, amma su saboda matsayin su shari'a sai ta kalle su. Akwai mutumin da yazo yace ya Rasulullahi, mahaifiyata ba ta san matata, sai kuma matan nan bana kallon laifinta, tana mun biyayya duk abin da zai ta yi, tana yi duk abin da na halarta tana yi, kuma daidai gwargwado tana kyautata mata ita ma, amma ta tsane ta kullun ce mun take na saki matan nan ba ta san zama da ita. Annan Allah bai ce masa eh ba, bai ce masa a'a ba, sai ya ce masa to mahaifiyarka dai ita ce kofar shiganka aljanna, in kaga dama ka tozarta wannan kofa, in kaga dama ka kiyaye ta. Sai ya shigo ya kyale shi, duk kaga ai an nuna masa girman uwa. Yanzu har kana da matar ka da mahaifiyarka za ta kyamace zama da ita, kuma kai kana ce sai ka zauna da wannan matan, kaga sai dai al'adar waɗansu iyayen kullum su suna saka ido a yanayin zamantakewar ƴaƴansu da iyalansu. To irin wayannan iyayen, to aiki ne ya samu ƴaƴayen su kuma su zauna su ta jan hankalin iyayen suna nusar da su, su nuna musu ba hurumin su bane, zubar da girma ne kullum su riga tsoma bakin su a cikin zamantakewar ƴaƴansu da iyalansu, su riga bari sai abin da yazo gaban su a matsayin hukunci, amma ba kowa abin da bai shafe su ba ma su riga tsoma baki. Ita ta iyayenta da mijinta, ta iyayenta ta gama ko ya tsufa ko ya rasu ma, sannan kuma ta zo ta hana ɗanta kuma ya yayi da matarsa, ai kaga ta shiga hurumin da ba nata ba. Wato amma shari'a ta bata matsayi, in tai shikan to akan saurari shikan nata wajen amincewar ɗanta ko kuma rashin amincewa. Lalle in bai amince ba, ba za a yi masa examin shika ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yake ce malam a ina so ka ja hankalin iyaye da ma'aurata akan zaman aure, a rinka hakuri akan zamantakewar aure.